lafazin kinaya sai an nemi kayi bayani da kanka ba wanda zai maka bayani kai za ka fito ka faɗi abu duk da yake da ka ce wa matarka ki je gidanku wannan ma za a tambaye ka mai kike nufi da ku je gidanku kai za ka yi bayani ba wani ne zai maka bayani ba wani malami ne zai maka hukunci wani ya ce maka ba ka da aure ko ce kana da aure ba malami babu shi kai kadai ne ko ubanta ba zai mata wannan hukuncin ba kai kadai za ka faɗi abin da kake nufi da wannan kalmar ka haƙura ba wanda zai ba hujja wannan ita ce gaskiyar magana wannan yace assalamu alaikum fatan an sharwa lafiya Allah ya tsara wa malam lafiya da wato da kaifin basira da tsawon kwana masu albarka amin muna fata har da kai gaba da yadda malam mutum zai iya ba wa mahaifinsa da karfin da kai yanzu mahaifin da aka kaba da shi miskini ke nan saboda kai ka samu wadata wace irin magana ce wannan wato ba ina ga kamar ma wasu ba ba su san ma me ne iyaye ba su ma fa sani ba in yi haƙuri na ba ka da daɗi ba mutum ya tambaya zai iya ba babansa mahaifinsa da karfin da kai wato yanzu kai Allah ya maka arziki babanka kuma ya zama maka lauci saboda haka bari ka wulaƙanta shi ka ba shi da karfin da kai tsakani da Allah malam ba ka da hankali ne babu ladabi malam wasu wallahi ba su san iyaye ba arziki ba su san girman iyaye ba mutum ya ce da kai da zuciyar ka ba su duk annabi cewa kai na mahaifinka an taɓa malu ka ne a mai a ina ka taɓa ji ko zartar kuɗi ko ta dabbobi ko ta amfanin gona a ina ka taɓa ji cewa mutum zai ba mu babansa wajibi ne a yi babansa gargajiyar da shi wajibi ne da kai da kuɗinka duk nasa ne haka annabi ya fara amma har kana tambaya wai cewa za ka ba wa mahaifinka wato yanzu babanka ma ya zama cikin miskinai kai kuma Allah ya maka kuɗi nau'i nawa ne aka ce a ba mu zakar da kai waɗancan nau'in da aka ce a ba mu zakka ne inda man sadaqatu lil fuqara yanzu babanka ba kai sa bai isa ka ciyar da shi ba a dukiyar ka sai dai ka bai da shi miskini ka zama cikin layin miskinai kai a mako za ka yi asara wallahi wannan ko wannan kalmar ya kamata ka je ka tuba ma Allah don ka ci mutuncin iyaye iyaye sun fi ƙarfin haka ma sun fi ƙarfin haka wallahi ku shiga hankali ku matasa ku shiga hankali iyaye ba abun wasa ba ne iyaye ba abun wasa ba ne wai har kana da wani abu da za ka ce bari ka cire da kasar nan ka miƙa wa baban ka haba haba da haba wato wasu mutane ma da suna ganin shi za a ke samun mutane suna dukan ba iyaye su saboda wallahi ba su ma san dare da iyaye ba wani ya zaki ubansa wani ya zaki uwa wani ya zaki uwa wani ya kashe uwa saboda ba a san matsayin su ba waɗanda in suka maka fushi Allah yana fushi da kai waɗanda in sun yarda da kai Allah yana yarda da kai waɗanda suna tsaye zigazigar su a kan aljanna da za ka shiga su ne kake kwatan za su da birkinan da za ka zama da tabbin da kai ba Allah so ke ba wannan wannan akwai rashin hankali a cikin na biyu yake cewa wani malam matashin da bai da aure zai iya fidda zai iya fidda wato zai iya fitar da zakafin da kai zai iya ba zai hana shi ya fitar da yana da ya yi azumi ya yi ko daidai in yana da wanda zai fitar ba zai fitar sannan yake malam ana iya fidda zakkar fidda kai kwana ɗaya ko biyu kamin ranar idi na musulunci ya gaza a fitar da ko kwana biyu kafin idi a ba wa fakirai amma dai ba babanka za ka ba ba inda duk mai tambayar mutum ɗaya ne ya za a ta ƙila na ganin kwana biyu zai fita ne ba babanka saboda musamman abincin da za su shi kuma mawadaci ne ya wadata ba ka da hankali ba hankali a ka yi haƙuri wannan maganar da kake yi ba maganar da ta masu hankali ba maganar mutuntawa ba ka mutunta iyaye ba wannan ko kaɗan ba ka mutunta su ba inda har kana ma suna ne ka cire da kafin ka jafe ka kusa zama ya zanga da nema kai ga mawadaci kenan kai mawadaci baban ka matalauci wannan ya fiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara wa malam wato ikhlasi ya zikar iyaye malam tambaya ta shi ne wani ne ya kuskure ya turo min recharge card har 5,000 a layina na MTN sai na ɗauki lambar da aka turo min na masa message a kan his phone number ko wani adireson password amma ya yi min reply sannan na kira MTN call center suka ce min su ba ruwan su wato sai dai wanda ya yi mistakin ya kira su ya musu complain sannan na yi resender wato na yi resending back amma ya kike ya kiye sannan abun ya faru tun wannan irin mutane da nan suke magana da turanci da hausa me sunan wannan yara mutum yana magana da hausa yana yawon tsawa da turanci yana da suna me sunan yara na? Ingausa wa a gaya maka Ingausa na? akwai wani abu ko a cikin da ya zo da wanda ya zuta da kwakwai sosai hukumar Allah ya ji tsangar ya faɗi irin wannan shi ba Hausa ba ne ba kuma turanci ba tunda ya mutu ake ya faɗi da wata kalma wanda ake yanzu yana son wani mai hukuncin kudin a sharuwa lafiya kuma yadda MTN suka gaya maka mai kudin ya kamata ka mero in kayi ba ka samu ba sai kai masa fadaka da kudin da niyyar cewa Allah ya mayar masa sai masa fadaka da kudin tun da kayi abin ya gagara dama shi ne haƙƙin wanda aka kasa sanin a ina yake to abinda ake yi maka kenan na za mu ci gaba a kan wannan aya da muke kai da yake wannan sura tana magana a kan zamantakewar al'umma to za mu yi wasu abubuwa kafin mu a yi magana da su tafsiri abubuwan da za mu yi magana a kan su na zamantakewa muna kan musulmi ya tsaro a kan tsarin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya zamanto mutum mumini musulmi kamili. Saboda muna da fatarar wannan abun a cikin rayuwarmu. Sannan abu na biyu shi ne alaƙarka da Allah, kana gyara ta domin komin gatarmu, komin yadda muka kai da yadda muke, to za mu koma wajen Allah. Me alaƙarmu da shi Allah, za mu koma wajen. Wannan muna son mu ja hankalin mutane kafin a rufe wannan tafsirin. Abu na uku da ya kamata za mu yi magana a kansa shi ne ziyaɗun a'ama fi ƙila wa ƙala, yadda muke tozarta rayuwarmu lokutanmu suna ƙarewa. A kan an ce ni ba na ce shi ne irin abubuwan da ake kai a Facebook, an ce ne ni ba na ce. Sannan muna son ranar ko da lokacin da azumin zai takura mu, mu yi magana a kan alhayatu tayyiba, wato ita ce tsarkakakkiyar rayuwa da musulmi ya kamata ya roƙi Allah ya kashe shi a kan wannan rayuwa. Waɗannan muna son mu ja hankalin mutane a kansu, kuma kowane abu da muka faɗa zai iya ɗaukar mu rana guda. Na fata an fahimta. Domin abinda muka rasa shi ne a musulunci ya zo mana da ɗabi'u kyawu, amma mun ajiye su mun ɗauki wasu abubuwa wato waɗanda ba za su kai mu ba. Muna cuta, muna gambatan mutane, muna zalunci, muna ƙetare dokoki, ga kuma abinda addinin yake son mu yi kuma ba ma yi, kuma mu ne muka iya zagin mutane. Wannan kamata ya musar menene abinda addini ya koya mana. Karanta mana waɗannan ayoyi sai mu ɗora bayanai a kan waɗannan abubuwa, gobe kuma idan mun zo mu ɗora a kan wani abu. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
تبارك وتعالى يا غدا أورد الآية سوى أورد مدوء النباس دعوري واتو تالي أمباي وكمنا تتكمباي وكو idan ba ku da shi mabukata ne a gurin Allah, to Allah tabaraka wa ta'ala zai wadata ku da falalar. Sannan Allah mai yarda ne ba ne muka magana a kan Allah da ke wani yadda a kusa da zai tun ya zama to a fi kamar mai. To akan wannan kamewar ne ya kamata mu yi magana cewa ɗan adam mun faɗi wasu abubuwa jiya a kan cewa su ne matakai da ɗan adam yake zamantowa ya nisanci waɗancan abubuwa domin ya zamanto wato domin ya zamanto kamili. Malam ce idan ka duba rayuwar mutane musulmi a yau wanda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bautata min. Wannan kalmomi da za mu faɗi, mutum ya kalli kansa kuma ya auna da haka Allah yake san sa ya zama, ya zama haka ko bai zama haka din ba. Musulmi ya dindika ran kansa a babin da yadda Allah ya ajiye shi. Ana son ya zamanto asiyan lil hawa, duk san zuciya bai zama ka kai kokari ka saba ba. Jama'a muna yin wannan ko kuma muna bin son zuciyarmu ne? Kuma ya zamanto yuqawwimu ala al-hudan qawi, ya karfafi ransa a kan bin Allah. Kullum ka fifita bin Allah kama da son zuciyarka. Fahuwa mu'tajir fi ta'ami, musulmi ana son ya zama mai daidaito ko a abinci, ko a abinci za ka ci ba a sake ta riya. Mu'tajir fi sharabi, ya zamanto mutum ne mai daidaito a wajen sha. Nazifun muzhir, mutum ne mai kyakkyawar sura, ba kazami ba. Wannan definition din ana yi wa musulmi ne. Husnul haila, ka zama mai kyakkyawar kama. Min ghairi israfin, kada ka zama mai tsarna. Wala maqilatin, kar ka zama mai girman kai. Yuwajjihu biqalbihi ila ibadatillah wahdahu, kullun zuciyarka abinda kake kokarin ka kamanta shi ne za ka mayar da shi zuwa ga Allah. Yaksur, yana yawaitawa daga faɗin kalmar shahada, wannan yana yin sa ne saboda litajdidi imani, domin ya sabunta imanin. Sa'annan tarahu mulaziman lisajid, da ka samu su ne kullum yana da bintar gaskiya. Yanzu haka muke gaskiya kullum ita muke so, ko dai ƙarya muke da son ta a cikin rayuwa? To kullum da za ka samu mutane ga sunan dai muhafizan ala majalisil iman, yana iya kiyayewa a kan ɓangaren imani da amana, yana tarbiyyar kansa wato a kan haɗiye fushi da ya fiya a kan sauran jan'uwansa, kuma yana karɓan uzuri. Idan mun duba za mu ga cewa yau da yawa daga cikin musulmai ba su damu da maganar sai sun san addininsu ba, ba su damu da wannan ba, su damu da sai sun yi ilimi a kan addininsu, amma suna ta damuwa a kan ilimin da ya shafi duniya. Ba kowane musulmi ne za ka same shi zai haɗiye fushi ba a lokacin da fushin sa ya zo. Ba kowa ba ne yake afuwa a kan in wani abu ya faru ya afuwa. Ba kowa yake iya ba ma ɗan uwansa uzuri ba, kuma ba kowa yake yi ma ɗan uwansa kyakkyawar zato ba. To me ya sa ba a samun waɗannan kyakkyawar zato? Kuma ya kamata ka zama mai cikakken dogaro da Allah, mai tsayawa a kan dokokin Allah, mai sadar da umarnin Allah, mai hannuwa da halin Allah, mai yarda da hukuncin Allah. Ka saka waɗannan abubuwa a kan gidanunka, waɗannan abubuwan da muka ƙirga da su misali, kowa zai tsaya a kansu. To ina magana cewa ina musuluncin da ake ta magana, misali ba ka da waɗannan sifofi? Koma wani ɓangare kuma ka ɗauki musulmi kuma ka ɗauko iyayensa, ba don da wancan jamzan ya yi ma tambaya ba, magana sai kawai ta zo a kan haka. Ka ga mutum musulmi tare da mahaifinsa barun bihima, yana biyayya ga iyayensa, yau da yawa daga cikinmu ba za ku kula da haƙƙin iyaye ba. Arifun katara kuma a ce ka san matsayin iyaye, ka san girman su. Yanzu da yake ne ba mai da baban ku na tsarshe, ai ba a ganin cewa ya san wato da gida ba na mahaifi. Mahaifi ya fi abin da ka mallaka. Ya fi wannan abin da ka mallaka, komin kuɗinka, mahaifi ya fi kuɗinka, ya fi duk abin da ka mallaka. Mahaifi ya fi ƙarfin wannan, haka mahaifi ya fi. Ka zama jin mai jin tsoron saɓa musu. Ka zama jin zuciyarka ta karɓi tausayi a kan iyaye. Ya zama wani hannayenka shimfiɗe suke ta hanyar yi musu kyauta barkatai. Komai ka samu iyaye za ka ba mu. Ka zama to ɗayyibin kala mai maganganu masu daɗi a kan mahaifi. Domin ka san cewa yardar Allah tana cikin yardar iyaye. Fushin Allah yana cikin fushin iyayenka. Wallahi gidan iyaye sun maka fushi, ba dama ka ci gaba. Wannan ya sa wasu suke shiga duniya suna neman arziki, sun bar kuma iyaye su a cikin wahala. Za su gama zaman su kaf a bariki, kuma za su dawo ba tare da sun samu kudin ba. Hakan yake faruwa. Saboda ka bar mahaifi a lokacin da za ka tsaya ɗan abin da kake ganin kana samu kana kyauta ma, yana cewa Allah shi ma albarka, to shi kenan ka kama hanya. Amma daga nan ka tafi Kano ko ka tafi Onitsha ko wani guri ka tafi neman kuɗi, babanka kuma baka ma sanar da shi ba ruwa. So ina gaya maka kullum in ya tuno ka yi baƙin ciki ba za ka yi albarka. Yara nasiha kuke mu, yara nasiha kuke muku wallahi, har lahirar ku ina gaya maka tana wajen iyaye. Har lahirar ku ba ma duniya, da yawa kuna shan wahala ne saboda saɓa ma iyaye ba ku iya kyautar musu. Ka ga mutum baya jima ma wani ba, baya jima ma wani, yana iya ɗauke ma uban ma wuta, yana iya yin duk waɗannan abubuwa. Sannan kuma yana sallah. Ina jin kun sha ji ana karanta muku wani hadisi, an ce manzo Allah ya taka minbari yana cewa amin. Kun sha ji malamai kun sha karanta, ya sake takawa ya ce amin. Sahabai suka ji mamaki, su dai masu takuwa kuma sun ji yana amin. Ya suka tambaye shi me ke faruwa ya Rasulullah, ya ce mutumin da Ramadan ya shigo ya same shi bai yi aikin da Allah zai gafarta mishi ya shiga aljanna ba, to wannan Allah ya kai shi wuta. Jibril yake wannan addu'a, sai ya ce ba annabi ka sai amin, shi ne annabi ya ce amin. Mutum na biyu shi ne wanda aka haife shi ya girma ya ga iyaye, amma bai iya kyautata musu ba har suka yi masa addu'ar da samu rahama har suka mutu da haushin ba. Shi ba Jibril ya ce Allah ya saka shi a wuta, annabi ka ce amin. Annabi ya ce amin. To yin addu'a za ta fito daga Jibril, sannan mai cewa amin din manzo Allah ne. Kai tsammanin za ka fita? Wallahi ina gaya muku, da yawa daga cikinku matasan, da yawa wasu sun rasa aiki, wasu suna karatu ba sa ganewa, wasu sun ji bulbulce ba su san ina suke ba, wasu shekara goma sha ashirin yana nan yana ta ban taura a tsakani. Wallahi bai tsaya ne na biya tafiya da za ka shirya da iyaye. Wallahi su tsaya su ce maka Allah ya maka albarka, na rantsa da Allah ka fi ƙarfin wulaƙanci a duniya. Wallahi ka fi ƙarfi, domin Allah shi ne zai saka maka yarda bayan iyaye sun yarda. Duk wanda Allah ya yarda da shi wallahi ba zai taɓe ba. amma yau yaya abin yake mutum yana yawa mahaifinsa kunkuni irin wai an saka ruwa za a zuba a kofar gidan ba za ka iya jima ka shiga ya tumar ka kewa ka da shi ba sai dai ka ɗabi naka na wannan ka wuce ka tafi ka dawo da yawon banza wadda kake ta yawo a gari ba amfanin komai ka je kana biye da wani wai ko shi sanata ne ko shi wane ne wai shi kake yi ma bauta ka bar iyayenka ba za ka iya kyautata musu ba amma shi yanzu ko kusa da shi ko zuwa ya sai kasu kuya wanda ba ka yi wa babanka wannan abu babankan kuma shi ya rene ka tun kana ciki ake sa wa mahaifiyarka drip saboda ta yi renen cikin ka kuma ba ka sani ba tun kana ciki babanka yake sha ma magani yake sai maka magani kana sha kana ciki ka fito ya ci gaba da maka tawainiya da wahalhalu iri daban-daban duk iyayi a kanka da daddare ka yi ta kuka ta hana shi bacci da rana an kai ka asibiti tun ba ka iya gane kowai ba har ka fara gane ku amma wannan uban ko wannan uwar ita ce za ta maka magana ka ce baka ji ba ka yi gaba kawai ka bata wani ma dan ke kasa zuciya har ya da ki uban wani danke kasar zuciya ya zagi uwa ba ana nuna ba kusan kashe uwa ba ana nuna ba kai wa ya san iyacin mutuncin da kake wa mahaifiya ta yi hakuri ta tara mata bakin ciki a cikin gida kayan ta nawa ka fafe an ajiye mata kan wake ka dauka kan cinye baka ji tausayin da baka kawo mata ka yi bakin ciki a kanka Allah ya ce to bari mu saka na ru bakin cikin a cikin nasa bakin cikin sai su raka ka a rayuwa mu ga yadda za a yi tafiya ka wallahi ba za ka ci nasara dan haka dole ne matasa wallahi duk wanda yake son ya dama da duniya lafiya ya koma wajen iyaye wallahi wata wahalar da kuke sha billahi ladhi inna ga yaku saboda saka ma iyaye wata wahalar da kuke sha ba ta Allah ne da annabinsa ba fushin Allah ne yake bin da yawa daga cikin wasu saboda wani koge da ubansu baya yi da safe ba zai gaisar ba ba zai iya kawo wa wani abu ba ba zai yi kalma wacce zai mutunta ya nuna wa mahaifin wani abu ya nuna girman ba zai yi ba ina musuluncin yake ya ku iyaye ya ku yaya ina musuluncin yake da ba ku iya yi iyayen ku abin da ya kamata to wannan a bangaren da yawa sun faɗi da yawa mutane sun faɗi da yawa kuma a wajen Ubangiji cewa ka kasance da Ubangijin ka yadda ka zama mai tawakkuli gare shi mai biyayya gare shi mai sadar da umarninsa mai hannuwa da hannunsa mai tawakkuli gare shi mai roƙonsa mai bautata masa ka haɗa alaƙarka da Ubangiji ta yi kyau da yawa wasu sun babu wani a cikin rayuwarsu suke zina wasu suke luwaɗi wasu suke sata duk abubuwan da Allah ya hana sai ka samu wani yana aikata su ta yaya Allah zai ma albarka ta yaya za ka ji daɗin Ubangijinka ta yaya Allah zai tsoka abinda duk ya hana shi kake abinda kuma ya ce ka yi ba shi kake yi ba jama'a sai mun gyara mu'amala wallahi sai mun gyara in ba mu gyara ba wallahi haka za mu ta shan wahala idan ka ɗauki kuma matsalar mutane tunda muna kan aure ne idan ka ɗauki matsalar mutane yadda suke da matansu wallahi wasu yadda suke ci wa matan sun ɗauki mata kamar sun siyo su ne a matsayin bayi malam ibada ce ta haɗa ba a sayar da wallahi duk bajiwar Allah ya ce ka ba da sadaki ba sayar da ake ba wallahi ba sayar da ake ba mu'amala ba ta da kyau malam wasu ba zai iya mata mu'ashara bil ma'ruf ba ba zai zama to multazibun bi hadiyin nabiyyi a kanta ba, ba zai bincin rayuwar da annabi ya tsora masa akan yarari da matarsa akan wannan ba, ba zai zama to bai kyautatawa a kanta ba, ba zai yardantar da ita ba, kuma duk wani abu da ya shafe ta ba zai tsaya ya yi shi yadda ya kamata. Dan haka idan zamu sabani bayin shi fare wani ma duka yake wallahi zai da kima ta sai maka rauni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yana cewa at-tawbu bin nisa ina yi muku wasiya da mata fa inna akhadtu bi kalimati Allah farjin su ya halatta ne da kalmar Allah sai da Allah ya yarda sannan kake iya samun jin daɗi to wasu matan su ma mu'amalar su ba ta da kyau da maza ba ta da kyau wata tana bai da mijinta ya zama kamar bawa sai dai ya tabata sai dai ya tabata ita ba ta da hakuri to duka wallahi da kai mun ya la darara ne wala darar ba ci zama ne da cutarwa ba kai ka cuta ita ta cuta ba haka ake ba dan haka ana yin zama ne na zaman ta kyau dawo kan kuma idan ka yadda muke haihuwa ka kalli yaya muke da waɗanda ake kira rijalul mulk mutum musulmi ya kamata ya zamanto abin da ya haifa ya kula da shi kai kuma da aka haife ka ka kula da wanda ya haife ku za ka ga wasu sun haifa mana bala'i sun zubar sun haifa yaran nan babu islamiyya babu makarantar boko babu maganar sana'a duk wani abu da ka sani na abin da yake mai da ɗan adam ya zama mutum kamili bai samu ba a gidansu wasu gidajen ma matsayinsu ya kai matsayar cewa ba a hana kowa mummunan abu ma'ana ba mai cewa bari ka bari ba mai cewa kayi kayi kawai wai kayi rayuwar kai da ka ga dama a cikin jirgin sama wani mutum ya lura da ya ɗan da zai tafi umra ka ga kamar abin kirki wallahi na kamar abin kirki ba har da za ka wasu yara wasu ba su gana gaba ma an tsebe su ya za a je umra da su saboda kawai maganar matan kawai ake yi ba wai magana sai ta aje don Allah yaran da suka fito ni mutane a cikin jirgi su so biyu sai fi gudu su tattara su yi nan su yi nan taka mutane uban da uwar suna zaune suna kallon su da ya zo ya ɗan manka da ya zai na riƙe shi na riƙe shi ne kawai na riƙe shi na ce na san uban sa zai magana ko uwarsa a nan ne za a ji waye ne wallahi ba na riƙe shi yayyayi ya kwace ya kasa sai fara kuka cikin da sai uban sa ya na ce kai da uban ya ce ba ke yi nace da uwan sa sai ya ga ta ta na ce yanzu kai duk jama'a mutum wajen 500 a cikin jirgin nan ya'yan kaɗai ku ne za su fice ni mutane ba za su yi musu magana su taka wannan su guje su je su yi ihu ana su je su yi abin na ce saboda ku Allah ya yi ku ba mai iya gaya musu magana gaskiya na ce yanzu kai gashi dai da girman ka na san dai kai dan boko ne domin in addini ka karanta addinin za ka yi ba za ka bari yaran su maka irin wannan ashe wai wai ya fito ne ba daga America ka san wai ba a yi wa yaro fada wai duk abin da ya ga dama zai eh in ka maka ba yaro sai kai ka kara na ta zo ina za ka je inda ga ji jirgi dai na zo ka ji da zama ka kuma umra kai ina kami kan yato yi ma umra da nake gurma za ka da umra na ta ai wannan ya ka gyara mana wannan yanzu ya ji mana wannan za ka biya wa buɗe da wataki na su irin waɗannan gidajen mana ƴaƴansu ko a gaya musu su dai ma daina abinda su daga dama ne na taba ba ku misali cewa mace da ɗanta wai ba za a yi masa magana likita yaron yana ciwon kunne fa yaron kunnensa yana ciwo an zo da shi gaban likita sai likita ya ce rike mana hannunsa yana gaya wa uwa saboda in ana wanke kunnen zai saka hannunsa ta rike sai kawai ta ce a cewa za ta rike shi likita zai yi san abin da likita ba za ki rike shi ba za ki iya hana shi komai ba ta ce a irin su ne irin waɗancan ɗin ne ya ce to in dai ba za ki iya rike shi ba ne kuma ba zan yi aikin ba kawai sai ta kama hannun yaron da zai suka fita ayi a haɓa mana irin waɗannan mara duk irin wannan karatun ne da ake na boko wanda mutum ya manta da addinin haka ake tafiya so ka dawo ka ga yadda yanzu yara suke da yadda aka ba su kusan yanzu yara su ne manya iyaye kuma su ne kanana abinda yara suke so shi za su yi amma abinda sun iyaye suke so a gida ne fa za a yi abinci yaron gidan ya ce ba zai ci ba uwar kuma ta ɗauki kula ta je ta biyo masa abin da yake so shi ya zauna ya ci su kuma sun ci wancan zamzam kana da irin hankali ne ma su haka ake tafiya idan ka dubi mutum takarda ina abin da musulunci ya ɗora mana a kan ƴaƴa wannan duk an yi sataki da shi so idan ka kula duk koyarwar da ake mana yau idan ka zo duk waɗanda ka ga sun fi yaya tamkanin banza sun fi ta da hargitsi sun fi ashar sun fi muna da abubuwa dukka idan ka je za ka samu cewa mu ne mu gaya mu kanmu gaskiya idan Allah ya saka addinin ya koya mana yanzu haka musulunci yake duk baƙin da ka ga wata rigima da hayaniya da wata lalacewa da wasu abubuwa to za ka samu wai mu ne abin ba haka addini ya koya mana wallahi ba haka ya koya mana musulunci ma cewa yake mutum musulmi da shi da ƴaƴansa faqadar rabbahu ahsana tarbiyya ya tarbiyyantar da su mafi kyawun tarbiyya bi asalibin diniyatin salima da usulubi tsarin magana wanda yake rubutacce fahim yusinuna ko ya usuna bi ubbi ila ƴaƴa suna jin cewa ƴaƴan iyayen su suna son su iyayen kuma suna jin ƴaƴan su suna son su wa yunfiqu alaihim bi sakha iyayen suna ciyarwa da wadata amma da jewa kuma wa sai da su ba su daukar nauyi ko a karatu ko a wani abu la yufarriqu baina abnaihi wa banatihi da ka samu wani baya iya bambanta ba ya rike su abu ɗaya ƴaƴansa mata da ƴaƴansa maza duk haka yake musu tarbiyya da komai da kasan ya tsaya a kan su amma fa da yawa wallahi da yawa daga cikin waɗanda ba su tsaya a kan irin wannan kuma shi yasa muka zama to gashi nan yadda muke fa qad jarata fi nufusihim makarimul akhlaq abin da ya zama wajibi mu dasa a cikin zukatan ƴaƴanmu shi ne kyawawan ɗabi'u wa ab'adahum an tafasifil umuri wa raza'iliha duk yadda za a yi nesan ta su daga munanan halayya daga munanan ɗabi'u zuwa kyawawan halayya idan za ka yi aure ba ka shirya ba waɗannan abubuwa ɗin kada ka ji ana ce akwai wa aiki wani a yaza a yi aure a auren muku waɗannan abubuwan su ake so kafin ka kawo ɗan adam duniya ka sani yana da wasu haƙoƙi a kanka kafin ka kawo shi ba wai ma kawai tukunna in ka ga wata da kallabi ta yi makeup ka dauka wai ita ce za ta zama uwar ƴaƴanka a matsala za ka jawo ma kanka ka tsaya ka tantance wace ce idan ta haihu za ta tsaya a kan ƴaƴa yau kuma ba wannan abin ake kula da shi ba abin da ake kula da shi shine kawai ya ga bodin ta saboda haka shi kenan ko in ta yi ciki maciji za ta haifa masa ya tare shi ya mutu to shi kenan shi ba damuwarsa ba so wannan ya nuna an gina aure ne kadai a kan mai sha'awa shi kuma musulunci yana son ka gina aurenka a kan ibada wasu kuma suna gina aurensu a kan sha'awa wani yana son ya je inda watakila ya gane cewa gidansu can akwai kuɗi bari ya je zai je ya samu ya kwaso banza shi kenan kuɗin gidan abin da kan musu ba za ka yi daraja ba wallahi ba za ka yi kima ba irin sa ne kawai sai ko kana gona ko Allah ya sa tana office sai ta buga maka waya ce mama ta fata ce za mu tafi Kaduna mun kama hanya ma wallahi sai ta ga maka haka saboda ba ka da wani iko a kai ba haka yake faruwa ba ko kuma haka kawai kana zaune ubanka bai kai kamar ka ba abin da amma yanzu kawai sai ta ga maka fa an ce gobe za mu tashi a za ku tashi zuwa ila dan ku maka wani ubanka ne irin waɗannan da yawa mutane suna da wannan saboda ba ka nemi daidai da kai ba kai ya zuke da ma ka jiya ba kan ka gadar zare to yanzu ka haura kuma zaren ya tsinke ka fada shi yasa zaka ga irin wannan sai kawai ba ta tarin ka gaya ba ƴaƴanka ƴaƴan da kai ba tarin ka ce musu wani baban nan za ka gaya kana mun magana ba mai yau wani baban nan da wannan ƴaƴan za su girma kai ba kowa ba zai takare da cikin su kawai ka zama taurin kai barbara su kenan an samu ƴaƴa kai hakuri wallahi wallahi kai hakuri haka ake yi ba da to ba tsammani sai a ce maka sun tafi Kaduna a wuri ya za ka yi an tafi saboda ba ka shirya ma kanka ba to kada ka ji ana wasan kiwon a yawon ma a auren ranku da ya ɗa'a ka tsaya ka tuna ka tantance ka tsaya ka tantance ina ba ka shawara ba wai komai kawai shi kenan na gaba shi kenan ka abin nan ba to haka lamarin ya kamata ya zama to cewa amma idan kai wasa ka je ka fada inda ba shi ke nan ba to shi kenan mu koma kuma kan wani bangare idan kai aure a gida za ka gwada dole kana da makwabci makwabtaka wata abaɗi wanda annabi rantsuwaye ya ce wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani sabu suka hankalin su ya tashi waye ne wannan ya rasulullah ya ce mutumin da duk makwabcinsa bai iya amintuwa da sharrinsa ba yanzu jama'a ba wai nuni muke ba amma a filin nan watakila ka samu an haɗu a masallaci ɗaya liman ɗaya ana tsalla amma wallahi za ka samu watakila wani makwabci da makwabci ba ka magana wannan ne irin abin wata irin rayuwa ne wannan shine musulunci wata irin rayuwa ce yanzu kai ba za ka iya yaɗe ma ɗan uwanka ba ɗan uwanka ba zai iya yaɗe maka ba sai dai ku ta zama kuna yi ba kanku azaba kuma gashi annabi ya yi rantsuwa har sau uku ya ce ba ka da imani saboda makwabcinka bai iya amintuwa daga sharrinka ba shi ya sa za ka ga abubuwa da yawa wallahi tallahi ba za mu ci nasara ba waɗansu waɗanda babu wasu za su ta wahalar da mu saboda koyarwar da addini ya mana mun ƙi mu riƙe su wallahi shi ya sa za su ta babu wahala kawai dama suka samu za a ke wasu bango ya tsage amma duk makarimun akhlaq na addini ka rike su kana ba wani wanda zai zai maka wani abu wallahi kurjininka ya ce ka kawai ya ji tsoron ka. Haka Allah ya saka wa waɗancan magabatan haiba da kurjini saboda sun tsaya a kan abu. Kamar yanzu kai ba ka magana da makwabcinka, kun yi faɗa da shi, kun yi ba daidai ba, watakila ka nemi matarsa ko ya nemi taka. Sannan da kai ake haɗuwa ana cin mushe da wanda ba musulmi ba. Ma'ana shi ne duk ciwon da za ku yi a ofis za ku iya yi, ya fi kai ka fi dacewa ba da shi kana ganin shi ne mutumin da kuke mu'amala. Za ka tafi garin su wuce ko wani abu daban, ka je kana neman matan. Kuma munafurcinka ya kai watakila ka sha giya ka kuya. Duk kana yin wannan. Ka zo ga ɗayan musulmi nan suna ba ka san cewa ɗan uwan musulmi da kai ɗan musulmi ɗan uwan musulmi ba. An ba ka amanar ka ɗauki mutane ma'aikata ka ɗauko waɗanda ma ba su dace ba. Saboda kawai kana gaba da mutane. Wata irin mu'amala ce ake yi? Wata irin rayuwa muke? Ba mu da kishin kanmu, ba mu da kishin ɗan uwanmu. Irin wannan zai kaga wani jarabta ne ma da zai iya ɗaukar ma'aikata, amma abin mamaki sai ɗauko in yamura. Saboda shi ya san abin da take masa a kan. Shi ya sani ga ɗan makwabcinsa kuma ya gama. Amma yana jin haushin ɗan makwabcinsa, yana jin haushin makwabcinsa. Wannan wata irin rayuwa ce muke. Ba mu kyauta mu kanmu ba. Ba haka addinin ya koya mu. Ya koya mana mu kaunaci junan mu. Makwabci wani babban al'amari wanda Annabi ya rantsuwa a kansa cewa wato baka da imani matuƙar makwabcinka da iya amintuwa da kai. Mutum musulmi a kan makwabcinka za ka same shi yana kyautata mu'amala da shi, ko da kwaya ya saba masa zai yi haƙuri saboda Allah ya gaya masa wancan magana ko kuma Annabi ya gaya masa. Za ka samu makwabci sarfullah, wani mai sassauƙan hali ne a kan ɗan uwansa makwabci, amma da yawa makwabci kan tsalala ce. Ya furaku ne farin ne, za ka samu yana farin ciki da farin cikin makwabci. Wa ya azuru li uzni, za ka samu duk abin baƙin ciki. In ya samu makwabcin shi ma zai baƙin ciki ne. Wa la yuqabbilu isa'atal jari bi mithliha, ko da makwabcin ya cutar da shi ba zai yarda ya saka mishi da mummunan irin abin da ya yi masa ba. Yaza Annabi ya ce ana za'imu bi baitin fi a'la janna. Annabi ya ce ni ne garanto, zan yi maka garanto, za a baka wani gida mafi ɗaukaka a cikin tsakiyar aljanna. Wani mutum ne zai samu wannan daraja? Ya ce liman hasuna kullu, da wanda ya kyautata ɗabi'arsa da makwabtakarsa da wanda yake makwabtaka da shi. Amma yau ina? Haka ba muke rayuwa. Ba ma san junanmu, ba ma taimakon junanmu, ba mu abin da kawai kowa wai kansa ya sani. Mun ɗauki kuɗi shi ne ƙororuwa, kamar kowa yana ganin in yi kuɗi aljanna ma san kan, ba haka lamarin yake ba. Wallahi sai ka gyara halinka. In gyara na ma halin ka gyara naka. Musuluncin nan da gaske ne na Allah ne, shi ya koya wa mutane waɗannan ɗabi'u. Amma babu muna gaba da juna, ba ma ƙaunar juna. Yau ka duba mu da kanmu ƴaƴan musulmi, mu muka buɗe ƙofofi ma ma waɗanda ba musulmi ba suke shigowa su zagi sarakunanmu, su zagi arewacinmu, su zagi malamanmu, su zagi matasanmu, su ce mana mu ba kowa ba ne, kuma duk muka buɗe ƙofar. Wallahi mu ne. Mu ne kawai in dai ka samu saɓani da ni sai ka zo ka ɗauke ni ka ɗora ni kai ta zagi ni. To yau addinin ma ya zamanto zagin addinin ake. Addinin ma zagin sa ake. Saboda mun ki mu kame kanmu, mun ki mu ɗora kanmu a kan abin da ya kamata mu. Ba mu yarda da juna ba. An samu kayi zaka, kayi cuta, kayi wane ne, kayi wane ne. Musulmi ya zai ci bashi wanda ba musulmi ba, ya ƙi biyansa. Ya matsa sai an biya shi, ya ce ba zai biya shi ba, kuma ya ƙara masa magana ya ce a ranar banza ba zan biya ba. ko kai kuma musulmi ne inda annan manzo ne kuma kudin zaka ce ina dabi'ar da za ta gani kikkiawa a wajenka a yadda da cewa addini kake na gaskiya ina kake ya ba ka amana ta ci kun yi alkawari da shi ka saba ma duk abubuwa na kirki kun yi da shi ka saba ma ka ci wata kuma kuma yana kallon kana neman yar ka izinin Allah ina da yadda da kai wallahi tallahi ce mun gyara idan ba mu gyara ba wannan kaskancin da muke fuskanta a arewaci zai yi ta bin mu ne la tazaluna bi dhulmin wa tazalun hatta tattabi'u kitaba wallahi ba za ku gushe ba da karban kaskanci a wajen waɗannan mutane kaskanci ya dinga samun mu kenan sai mun dawo mu littafin Allah da duk ba haka yake ba wallahi da ba haka yake ka tambayi masu kushe ka wurin nan ka ji kana bin hanya kana musulmi wallahi za ka taimaka ba da gaske ne shigiyar amma a hoton ka za a kafa kuma a zage ka kwaɗayi da zubar da mutunci da ƙin riko da addini ya cuce mu wannan shi ke cutar da mu a yanzu so ana gaya mana lokaci ya karatu lokacin ya cika gobe za mu duba alaƙarmu da Ubangiji a ƙarƙashin waɗannan ayoyi za mu kalli alaƙarmu da Allah menene abin da muka yi wanda muka gyara tsakaninmu da Allah da zai ji tausayin mu dole mu wannan tunani me muka yi wace alaƙa ce tsakaninmu da Allah ai Allah ya yi magana a cikin hadisin kudusi ya ce ɗan adam yana cutar da ke a ka cutar da Allah ya ce ina saukar nufa da arziki daga sa'a ya samu ruwan sama ya samu abinci in ba shi hankali na ba shi kuɗi in ba shi mata ya ce amma Allah ya ce ba abin da nake gani yake hawa wana sai sabo kullum gari ya waye saƙonsa yake hawa zuwa gare ni ban ga wani abin da ya aikata ba ana sallah baya yi ana yin abubuwa baya yi sai dai ya haɗa munafurci a can ya yi mita a can ya haɗa gulma a can ya cuci wanta ya zalunci wanta ya ce ba wani abu nasa da yake hawa ni kuma kullum na zaɓar masa da annabi wani alaƙa muke da ita da Ubangiji wace alaƙa kowaye kake zama da shi in alaƙar ka da shi ba ta da kyau ba za ka samu kayan ka abinda kuma Allah ya yi alƙawarin ya kare mana shi ne ya kare mana mutuncinmu da addininmu alaƙarmu da Allah ba ta da kyau saboda haka dole za mu sha wahala zai bar ƙasƙantattu waɗanda ya ƙasƙantar da su da kafirci zai bar su ƙasƙantattu da manta su ne masu ƙarfi a kanmu kuma abin da yake faruwa kenan duk taron wannan an rasa yanzu dai ka dubi insecurity nan duk taron da muke da shi a ƙasar nan bi yawancin ƴan arewa nan gudun nan ba ba haka ake ba kawai ma mu kai musu arziki ma su kawo motocin mu su ƙona su kashe mana direbobi su ƙona motocin mu kuma gobe ma za mu sake koma haka ba ake mana ba a ƙare kawai a kama wasu mutane a shigar da su daji shi ke da muna zaune alaƙar mu da Ubangiji kam anya tana da kyau ya bari ake mana wannan abu wallahi mu sake tunani akwai abin da muka yi ma Ubangiji ba mu gyara alaƙar mu da Allah ba in da mun gyara da alaƙar mu da Ubangiji na rantse da Allah taimakon mu yi annabi da ya tsaya ya kalli kafirai a Makka a Badar ya ga musulman ƴan kaɗan ne ƴan kaɗan ne kafirai sun ninka su ninkin ba ninkiya ya ce ma Allah kada ka bari Allah waɗannan mutane idan an kashe su ba wanda zai bauta maka a wannan ƙasa dan haka ka kawo ce ba lokaci ɗaya sallah ka ta guda biyu manzon Allah ya sai ya ce ma Abubakar ya ce ba ka gani Abubakar Abubakar ya ce ba gani ba ya ce ga su can mala'iku sun tada ƙura ya ce suna zuwa taimakon mu Allah ya da mala'iku 2000 ba maganar kabbara ba ce idan za ku gyara ku gyara da gaske nake ji abu wallahi wannan kabara dubba idan mu zaki wallahi in ba za ku gyara ba kai ba za ku gyara ba mu shirya mu kan mu kaskanci da wulakanci sai gobe za ku ga me an kalli da barki da mutum fa Allah domin Allah fa yana da sani da karfinsa da komai ya bari saboda sahabbai sun saba umurnin da annabi ya ba su akan duka kudu wallahi haka Allah ya bari sai da aka kashe sahabbai 70 da wani abu ya ce sai kun dauki darasi yanzu mu wani irin sako ne ba mai wani irin sako ne ba mai to wani haka wallahi akuba a sake tuna alaka da ubangiji alakar mu da Allah ba ta yi kyawu ba sai an gyara wallahi siyasar mu ba ta da kyau auren mu ba ta da kyau kasuwanci mu ba kyau zaman ta kyau ba yi da kyau a anguwannin mu ba ma zama lafiya mugunta muke mu juna mu tsabi muke mu ɗauki suna yan uwanmu mu kai a musu tsabi duk waɗannan ana ta aikata su zinace-zinace ana yi luwaɗi ana yi maɗigo ana yi ana kwace dukiyar mutane ana kashe rayuka ba abin da ake shi kenan zai a ɗauka cewa muna da alaƙa mai kyau da ubangi ba zo ka ce mana wasu addu'a ba haka ake ba kowa ya iya zancen sai ga kisa ce sai addu'a ko ba addu'ar ma ake ba mu shirya mu kan mu kaskanci mu yadda za mu karbi wulakanci in dai ba za mu gyara tsakanin mu da Allah wannan shi ne gaskiyar magana gobe za mu yi magana alaƙar mu da Allah